amma saboda an fatan a yi wa mutane adalci a wannan zama, a kiyaye lokacin da aka tsara shi, yasa dole aka dakatar da shi. Abinda ya samu ya gabatar, Allah ya sa alkhairi kuma ya sa ya amfane mu. Sai ajenda na gaba mai ta'aliki shine Malam Ismail Muhammad Sahabi, shi kuma an ba shi lokaci minti 20. Allah ya jagora.
Assalamu alaikum. Da farko dai a yi haƙuri da ni ɗalibi ne, kuma da aka ce zan yi ta'aliki, musamman da na zo wurin nan na ga duk malamai na ne, ga Dr. Kabir Asgar, ga Malam Aliyu Talas, ga Malam Nura Dambo da sauran malamai, sai na jima kamar in fasa, dan duka malamai na ne tsakani da Allah. To ku ya haƙuri da irin maganganu da za ku ji, dan ina gaban malamai na ne. To a gurguje tunda babu lokaci, Malam Umar ya yi bayanai masu tsawo wanda da zan ba da shawara zan ce minti 20 ina ma ya ƙarasa. Da farko ya yi maganar social media, inda ya fara magana kan internet din nan America suka fara assasata, Department of Defense na kasar America, kamar yadda ya bayani sun assasata ne sakamakon kuɗaɗe da suke kashewa na tura sojojinsu yaƙi bayan yaƙin duniya na biyu. Suna tura sojojinsu zuwa Europe, suna tura sojojinsu zuwa Asia da Africa da sauran wurare don su samu damar mallakar duniya. To irin kuɗin da suke kashewa, sai suka ga na sadarwa, saboda information is power, sai suka lura ya za a yi su samar da wata kafa da za su rage kashe kuɗi, kuma duk abin da sojojinsu suke a ko'ina a duniya su ya kasance sun sani. To wannan Department of Defense suka fara ƙirƙiro wannan internet ɗin. To a yau, kamar yadda babban malamin mu ke cewa, internet baiwar Allah, ta zamanto cewa a ƙarƙashin internet aka samu social media. Mu musulmai misali yanzu a nan anguwar za mu iya creating wani platform namu na kanmu, mu amfani da internet don mu dinga sadar da zumunci, mu dinga mu'amala da shi. Don a yau duniya ta zamanto duk waɗanda ba su amfani da internet, to kusan kamar mutum ne yake cin abinci ba tare da magi da gishiri ba. To malam yayi wannan bayanin, yayi bayanin kuma amfani da social media. A yau a Najeriya, masu Bureau for Statistics sun ce muna da mutum miliyan 88 da suke amfani da internet a Najeriya. Kamar yadda ya ce ƙarshen shekarar nan, ba mamaki su wuce miliyan 100. Facebook kaɗai a Najeriya akwai sama da mutum miliyan 18, wanda wannan su Bureau for Statistics shekarar da ta wuce 2016 sun ce in aka samu 'yan siyasa da za su iya amfani da social media su yi campaign. In kun duba 2015 zaɓe da aka yi, waɗanda suka yi zaɓen ru'un da Muhammadu Buhari ya samu, ina jin ba su wuce mutum miliyan 14 ba. To wannan masu ƙididdigan nan suka ce da 'yan siyasa za a samu wanda zai iya campaign ta social media, musamman Facebook da sauransu, zai iya samun mutanen da ba shi ya fito ya campaign a gari ba, za su iya zaben shi in dai sun gamsu da campaign ɗin da ya musu a social media. Su kaɗai in suka jefa mai ƙuri'a zai ci zaɓe, saboda by 2019 za a iya samun sama da mutum miliyan 30 da suke social media, kuma za ka iya controlling tunaninsu ta nan. Malam ya maganar tasirin internet a tarbiyyar al'umma ya kawo gurɓatar aƙida. Akwai addinai da ake yaɗa su ta internet, ko in ce social media, musamman akwai Scientology. Akwai manyan musulmai a ƙasar nan, suna sallah, suna azumi, suna fitar da zakka, suna zuwa aikin haji. Idan ka shiga yanzu internet ka sa Scientology, za ka ga manya-manyan mutane a ƙasar nan, har da manyan mutane da suna da sarauta a arewa, musulmai ne amma suna memba ne na waɗannan addinai. A nan nake cewa Shi'a, musamman gwamnatin Iran, ba ƙananan kuɗi suke kashewa ba domin yaɗa aƙidarsu ta Shi'a. A
akwai ahlus sunna da yawa a kasashe saboda rashin ilimi na addini sun zama ɗan shi'a sanadiyan social media akwai aqidu da ake yada wanda ma babu Allah an samu da yawa mutane a arewacin kasar nan sun tura ƴansu sun tafi turai saboda mu'amala da social media sun dawo suna ga mu iyayensu ai maganar musulunci ko maganar Allah bata sakamakon social media malamin maganan tozar ta ilimi wato a yau yanzu an yi waye an yi leku shekarun baya a kudancin kasar nan harkar jarabawa ta zamanto kowa da ya san me nake nufi saboda satar jarabawa da ake musamman wayar da ne ku haddaja sakamakon social media musamman mu a nan arewa ta kai ga idan tun ana saida naira 2500 zaka bada email address ka bada suturo account number ka tura a turo maka tambaya da solution makarantu ne da ke iya hada kudi 50,000 60,000 100,000 shi haka yanzu sakamakon social media dalibai ba su karatu dewa anan na san malamai sun san haka musamman waɗanda suke makarantun kuɗi har da na gwamnati abinda ake kawai saboda da social media ni ba zan yi karatu ba ina da chemistry gobe zan ba da naira 1,000 ko 500 ma wannan wayar da ta wuce har naira 400 akwai ɗan kudanci da suka bude wani website naira 400 zaka tura kuɗi za su turo maka tambaya da solution sai ka je kafe kai printing ka nade ka shiga da ita jarabawa wannan ba karamin matsala bace to social media ta taimaka ma wannan ba dan kankani ba mallan yayi maganan google cewa ya san komai anan nake ba da shawara su kansu turawa ƴaƴansu da basu kai shekara 18 ba ba su yadda suna mu'amala da google akwai google kids na yara ne ƴan primary da ƴan secondary waɗanda basu ga mallakan hankalin kansu ba www.kidil.com duk wanda yake so dan shi ya fahi ya samu ilimi ya iya bincike da kanshi to kai ya bari ya rika mu'amala da Google kamar yadda tura suka yi tsari tunda su suna da tsari ƴaƴan su karana sai suka yi musu tsarin da ko ba za ku shiga Google ba saboda babu abinda zaka tambayi Google abinda baka taba gani ba zai nuna ma abinda baka taba ji ba zai gaya maka ji to yana lalata tarbiyya yana lalata yana haifar da matsaloli sosai a cikin al'umma to sai suka yi tsari Google na yara kanana wanda zai gyara musu tunani zai ba su ilimi ingantacce zai taimaka musu kwarai mallan yayi magana akan yada labarai marasa tushi wato duk wanda ya san aikin jarida ko TV ko radio akwai abin da ake cewa professional ethics baka isa ka dauki alƙalamin ka kai rubutu a jarida baka da source ba ka rubuta abin da kaga dama baka isa ba haka gidan radio baka isa ka je ka zauna kai ta fadin abin da kaga dama ba ko gidan television to ita harkar social media tana da ka'idoji amma mu musamman a Afirka ba duk abin da yazo mana ba mu tsayawa ni sha ilmance da wanda ya dace da wanda bai dace ba duka zashi mallan yayi wata magana akwai waɗanda bai dace a basu su social media ba ya kamata duk wanda zai mu'amala da internet musamman social media kar kai girman kai kace ka samu wanda suka santa ka zauna da waya zaka yi da laptop zaka yi da iPad zaka yi desktop ne ka zauna su kai nuna maka ka'idoji da yanda ake amfani da ita wallahi da yawa al'umma a wasu ana kallon su tsarara ne duk abinda zaka rubuta ka sani miliyoyin mutane na kallo ba waɗanda ka rubuta suka yi maka comment bane kade a'a duk abinda ka rubuta ba wai iya zariya bane ko Kaduna ko Arewa ko Najeriya mutane miliyoyi ko in ce biliyoyi suna kallon abin da ka rubuta wani da ya kalle ka da an cewa ne ne ce kai wannan shirme tun da yake rubuta kaza ko yake kaza bai ma san me yake yi ba to mallam ya bada shawara akwai wanda bai dace shi ba duk wanda zai yi to yayi kokari ya je ya koya ya san ka'idojin yanda ake amfani da social media nan domin kar a zo a yi ta ganin ka a baibai mallam ya magana hotuna da ake yadawa ne Facebook zuka da shi kanshi shekara 2 ko 3 da ya wuce yayi taro kan Facebook yadda Facebook ta ci gaba da aka tambaye shi me kake tunani matsalolin Facebook yace babban abin da yake al'umma tsoro bature ne bai hude ma yace irin hotunan da suke yadawa akan Facebook yace nan gaba za su zama musu matsala an samu waɗanda kasashen turawan ma hotunan da suka yada bayan shekara 10 ko shekara 15 sun shigo takara akwai wanda ya tsaya takarar shugaban kasa matasa na san shi kuma ƙwannan din shi ɗan adawun shi sun tabbatar akai zabi zai kike suka shiga suka dinga bincike sai suka gano a kosu hotuna na shi wanda yake da wasu ƴan mata sai aka dinga yadawa wannan ita ce sanadiyar da bai ci zaben bai fadi to mai Facebook kanshi ya bada shawara cewa mutane su hattara da irin hotunan da suke yadawa abin bakin ciki mallam yayi magana cewa irin mata za ka ga mata da shiga ta mutunci da hijabi da niqabi har ƙasa amma wallahi abubuwan da suke sawa kare ba zai ci ba akwai ta social media da ake ce ma badu wato da za ka shiga yanzu badu kai register yanzu duk matan da ke garin nan da suke kan bidu za ka ga bayanan su za ka ga hotunan da suke sawa wato ina so in ba da shawara wannan harkar social media ko internet ba ta da sirri duk abinda za ka yi ko ka gani ko ka kalla da sauran ba ta da sirri akwai waɗanda kullun suka tashi shiga wuri ta kofa suke shiga akwai wanda ta window suke shiga ma'ana abinda nake nufi duk abinda za ka yi akan internet akwai waɗanda suna nan suna da sun sa sunanka akwai wanda su duk abinda kake yi za su gani to ina ba da shawara shi yasa nake cewa duk wanda zai je ya samu wanda ya san te fahimtar da shi ya take domin kanka zo kana abubuwa wanda bai dace ba kai kana tunani kai kadai ne amma al'umma da yawa wasu na kallon duk abinda kake ana kallon ka a baibai ne kawai wannan hotuna ba karamin musiba bane ba karamin fitina bace al'ummar mu akwai social media musamman Instagram zaka ji gama ta daya ta sa hoto ita kadai sama da guda 2000 kuma ta aure ci tayi dinki fitat wanda daga ita sai mijinta sai muharramanta ya halatta su ganta za ta yi hotuna tana bayi da tawul za ta yi hotuna kazantar hotunan nan ba karamin fitina suka haifar ma al'umma ba mutane da yawa na san malamai sun sani an sha kawo musu kara wani hoton zai gani ba abin da ya dame shi wai mata aure ci wallahi sai ya neme ta mallam yayi magana cin mutuncin masu mutunci Allah ya sani ni dai a Facebook in ban da wannan ƴan kwanakin ban taba maida in faɗi maida martani ko in rubuta wani abu akan Facebook ba amma maganganun da ake ta yadawa akan matsalan wasu malamai akwai wani da ya dinga faɗin wasu maganganu har yana ma irin su Dr. Mansur Dr. Muhammad Sani Raji da na shiga profile din shi sai naga haya Islam yayi wallahi mu ji tsoron Allah mutane na shigan burtu suna cin mutuncin masu mutunci sai kaga mutum kamar yanda mallam ya ce ba zai iya rubutu da dama ko da hagu ba amma ya iya copy and paste shi bai ma iya karatun ba amma abokanan shi da suke tare sun iya da an da wani ya yada wata mummunan wai ko mugun abu eh zai iya copy and paste ya ta yadawa wannan ba karamin hatsari bane akwai masu shigan burtu namiji ne zai shigan mace domin ne domin ya dinga yaudarar ƴan mata akwai masu shigan mata maza ne akwai kuma matan da za su shiga da suke shigan maza mallam yayi wannan bayani kan nan ya hada alfasha kamar yanda nace ni ma yanzu social media tana da group in baka sani ba in baka ciki ba zaka sani ba akwai group na mazinata in kai ba mazinaci bane ba zaka shiga ba wallahi fitinar ta kai a yau a duniya ana dora live zina saboda masifa mazinata wani saboda group din su za su dora saboda ƴan group din su su gani ta kai ga yau idan wani ya je wurin wata taulakanta shi zai tura dan group din shi ya ce in ka je ka dauke ta live kuna yi muna kallo akwai group na masu luwa'i group din su ne kawai in wannan yayi zai tura mu wannan ai ga wani guy kaza 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 akwai group na masu madugo akwai group na matan aure ne amma mazinata ne in ba kiya zinake ba zaki shiga group din ba ba abinda suke tattaunawa Facebook ko in ce social media ta ba su dama kaman yanda kake da aboki abokai a anguwa wannan majalisar an sani majalisa ce duk wanda ka gani a majalisar to suna neman mata wanda bai neman mata ba zai shiga ba akwai majalisar da kun sani wayannan ƴan luwadi ne akwai majalisar kun san ustadai ne mutanen kirki ne ba abin da ya dame su ma da hirar wani hirar ilimi ake tattaunawa wanda ba dan gurupin bane ba irin su bane ba zai shigo cikin su ba to haka social media ta ba kowa dama fasadi kawai ake yadawa a boye al'umma ba su sani ba kuma ana shigo da sababbin mambobi kana da yaya ƴan mata ka sai musu manyan wayoyi baka san irin abubuwan da suke yi da shi ba yau saboda social media akwai ƴan matan da sun zama mazinata sakamakon group din da suka yi joining akwai waɗanda ba abin da ya hada su da shayi-shayi ƴan mata amma sun zama riƙaƙƙun masu shayi-shayi saboda social media za ku yi mamaki akwai wanda ta taso saboda group na social media da aka sata tun daga Kano ta taso ta zo biki da iyayenta da komi ta zo ta haɗu da ƴan uwarta ƴar group ta aishi kwayoyi ta yi komi za su koma iyayen suka gane kwayoyin a cikin jakanta ya aka yi aka gane tun tana gida suke communicating tana tare da iyayen aka kawayen da suke group din suka nemo tunda ta nuna musu gashi za su taho garinku kuma ba ni da abubuwa so social media tana taimaka ma kowace irin nau'i na mutane su yada irin abin da suke so su yada kuma ta haifar da kiyayya da gaba ba kanana ba ta kashe aure iri-iri malamai shaida ne wannan alfashin da social media ta yada ta kashe aure ta haifar da fitina tsakanin iyaye tsakanin maza da mata zaka zo gida ka tarar da matarka ka fita da safe ka barta tana taba waya ka dawo da bayan la'asar baki maka girki ba kuma ka same ta kan gada tana social media an samu waɗanda sukan gamsar da kansu ta social media tana hira da wani kuma mata aure ce hatta gamsar da kanta tun social media na ya haifar da matsaloli sosai ya yada alfasha malai maganan tozar ta sallah ba abin da ke cin lokaci a zamanin nan irin social media ba wai sallah kadai ba kusan dukkanin ibadu wannan azumin da muka gama da yawa wasu ba su samu lokaci sun karanta alqur'ani amma a cikin awa 24 in ka cire awa 8 da suke bacci awa 12 social media ake so ba abin da ke cin lokaci irin social media nan malai magana akan kallace-kallace da wake-wake ga YouTube rabin mutanen duniya kullun suna shiga YouTube suna sauke bidiyo ba bidiyon da babu a yau Hausa film ne film din Yarbawa film din Inyamurai Nigerian film American film kala-kala babu abinda ba za ka samu a YouTube ba kuma za ka kalle shi kyauta babu wata waka da ba za ka samu ba a nan nake ba da shawara muna magana da abokanai na muka shiga YouTube muna sa sunayen malamai akwai malamai Ahlus Sunna da yawa da babu karatuttukan su a YouTube dalibin ilimi musamman wanda suke da alaka da harka ta social media wannan ba karamin jihadi bane tax ne babba a kanmu dole ne mu dinga dora abubuwa na alkhairi akan YouTube domin abubuwa na kazanta da sharri sun fi yawa a bisa abubuwa na alkhairi malai magana akan yancin dan adam yancin mata auren jinsi auren wuri babu abinda ba a yadawa akan social media ana brainwashing ana canza tunanin matasa musamman ƴan mata a social media akwai abubuwa da yawa da za su shiga ana wayar da su cewa kake yadda da auren wuri musulunci kaza kuma ana koya musu ma yanda za su dinga mu'amala da maza ba tare da iyayensu sun fahimta ba tare da sun dauki ciki ba wannan auren wurin yanzu gwamnatin America tana kashe kuɗi sosai musamman akan arewacin Najeriya domin sun ce nan da 2030 Najeriya za ta zama ƙasa ta uku a duniya daga China 1.3 billion sai India 1.1 ko 1.2 billion to sai Najeriya ita ce za ta zama ta uku nan da 2030 to wannan ba ƙaramin matsala bane a wurin su suna kashe kuɗi sosai domin wannan manufar ta su akwai abu da ake kira free basics gwamnatin America ta zo ta yi Arewa 24 a yau ta danna sunna TV babu gidan da ba a kallon Arewa 24 sun shirya ya haƙuri na kira kai tsaye duk da dai cewa duk mai kallon wannan tashar ko gugulin kai zaka gane suwa suka yi ta gwamnatin America CIA da sauransu suka ɗauki noyin wannan kafa ga program duk in kaje ka kalli program din da suke yi suna da matsala sosai ga tarbiyar al'umma musamman yara matasa so a free basic yanzu an hadu ne da wannan da Airtel da Etisalat da sauransu idan ka danna star 141 hash za a baka menu zaka shiga babu abun da babu in kai dan kwallo ne za a dinga kallon kwallo babu ko city a wayanka free of charge wake wake kallace kallace akwai abuwa masu amfani na ilimi musamman encyclopedia za a koya maka sana'a ɗan mata za a koya musu yanda za su gyara jikin su kitso sana'o'i da kuma yanda su san ancin su dan zaki kula da kanki in ma badala zaki ga yanda zaki kare kanki da sauransu da komi kuma ana cusa musu kada su yadda da auren wuri anan nake so in bada misali duk da na san ba lokaci akwai wata mata da ake ce ma Maryam na Batanji yar kasar Uganda shekarar ta 27 ya'yanta 38 kuma tayi aure tana shekara 12 kuma mijinta dan shekara 40 ta aura tana shekara 14 ta haifi yan biyu bayan shekara biyu ta kara haihuwan yan biyu sai da ta haifi yan biyu yan biyu so biyar ta koma tana haihuwan yan uku so hudu ta koma ta haifi yan hudu kai sai da ta haifi yan biyar so uku sai ta je ta haifi dan daya sai aka ga aka lissafa yanta 38 turawa da aka yi ta asibiti sai aka yanke uterus dinta aka ce ta hakura da haihuwa wannan misali ne shekaran ta 12 ta fara haihuwa 12 kuma ta haihu dan shekara 40 Imam Shafi'i yake cewa ya ga wadda da idan shi shekarar ta 11 amma tana da jika tana shekara 4 ta balaga tana da shekara 5 aka yi mata aure ta yi kuma yar ta bayan shekara 4 ta balaga kuma tana da shekara 5 ita ma ta haihu shekarar ta 11 tana da jika dunne kuma dunne wanda yake kallon social media a garin Jos an yi yar shekara 5 aka yi mata ciki a Jos hotunan tana nan an ta yadawa so anan nake cewa wannan mummunar aqidar da ake yada ma ƴan mata ta social media ta bazu kuma iyaye sun dauke ta ba su son su aurar da ƴaƴansu da wuri sai a ce sai ta karatu Malam Umar Amini na ne tun muna kanana muka taso tare muka yi jami'a ya sani ina karimi akai mun aure matata tana shekara 6 haihuwar ta na farko tana shekara 15 kuma tarihi ke maimaita kanshi ina alfahari da wannan mahaifiyata ta gaya mun shekaran ta 5 mahaifinta ya aurar da ita ga mahaifina kuma tana shekara 16 ta haife ni kuma a yau alhamdulillah a gidana matata ta gama junior secondary school ta yi senior kai diploma kai degree kai master yanzu PhD za ta fara ina ga mutane musamman iyaye da suke kyamar su aurar da ƴaƴan su sai su ce sai sun yi karatu yau kawayen ta ga sunan wasu yanzu NCE suke wasu diploma suke ko ba su yi auren ba to wannan mummunar aqidar ana nan ana yada ta akan social media dukkan su kansu ƴaƴan matan zaka ga in suna yi suna kyamar da an magana aure ya ce ba yanzu ba a gurguje ma ne magana mafita gwamnati ita ce take da haƙƙi abinda mali ya ce gwamnatin America ita kanta tana filtering tana tace abubuwa da mutanen ƙasar ta za su kalla China sun yi daidai da Iran sun yi controlling duk wani abu na internet wanda zai lalata da kurmata wa mutanen su musamman ma su bincike su gane addini shi a ba gaskiya bane Iran na iya daga cikin ƙasashen da suka yi dan wa'annan baka isa ka je ƙasar Iran ka shiga internet kai social media da kaga dama ba Saudiya sun yi China sun yi Malaysia kasashe da yanzu suna yi mu ma Najeriya an yi doka an fara doka to ya kamata a ce mutanen ƙasa su tashi gwamnati ta dauki mataki ta kare ma mutane tunanin su ta cewa ba komai bane dan kana dan Najeriya ka shiga internet ka gani ban mantawa Golfo da aka yi kasashen Laraba Middle East gabaki ɗaya su rufe makarantu amma Isra'ila sai suka yi tsari ba su rufe makaranta ba sai suka bude gidajen talabijin kowane yaro dan primary sai aka bashi aji lokaci dan secondary aka bashi lokaci dan jami'a duka kwanakin da aka yi ana golfo Isra'ila bata canza bata koma baya ilimi ba amma kasashen golfo sai da suka koma baya to anan ma ya kamata kasashe duka musamman kasashen musulmi su makan su tsari gwamnati tana da iko ta rufe pages sai controlling pages da ake biye mani maganin iyaye ya bada shara iyaye amana ce Allah ya ba ku kuma zai tambaye ku mun san wannan so dole ne ka kula tarbiya in ka ce yanzu da yawa iyaye sun bar tarbiya a social media internet ke tarbiyantar da matan su da ƴaƴan su wannan ba karaman fitina bane mani maganin makarantu akwai makarantun da in ka je na boje har da na je ka ce gaba ɗaya yara kowa ka waye shi idan ka sami waya 100 da wahala ka sami waya guda 5 wa'anda babu abubuwa na kazanta a ciki tun daga SS1 har SS3 wannan ba karamar fitina bace to makarantu kuna da gudunmuwa sosai ku ware lokaci da za ku dinga musu career guidance da orientation akan wannan matsala ta social media da internet wannan anan zan tsaya tunda na ma wuce lokaci na Allah ya saka da alheri a takaice ina Malam Bashir Godiya Allah ya waita mana irin su dan je nake ce Malam Umar a matasa masu shekaru irin na Malam Bashir banga matasa a garin nan wanda suke da tsari da tarbiya irin dalibai shi Allah ya saka masa da alheri da manufa domin sun tace mana wannan abin a yi shi a rubuce domin ba wai mu kadai ba hatta al'ummar da za ta zo baya Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya waita mana irin su
subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
assalamu alaikum malam Ismail Muhammad Saidi Allah ya saka da alkhairi mutumin da ya gabatar da mana da kansa a matsayin dalibin ilimi ya bayyana kuma shehin ilimi Allah ya saka mishi da alkhairi bayan mun saurari professional wato ainihin wanda ya gabatar da wannan taliki kuma ga ainihin shi ainihin maudu'i din
an ba da takardun masu tambayoyi su gabatar da su don a tantance
na'am ainihin maudu'i din ainihin wanda yake kwararre professional Malam Umar Shehu Zaria kuma ga mun saurari taliki daga wajen Malam Ismail Muhammad Sahibi shehun ilimi yanzu kuma za mu saurari tsokaci daga wajen shugabanmu imam shugaban majalisar malamai na jihar Kaduna Malam Aliyu Abdullahi Talis wanda zai ainihin tsokaci tare da shi da Malam Umar Albashir wanda ke jami'ar Al-Alam University duka suna da mintuna 15 prom a ciki kuma an tunatar da mu cewa duk wanda yake da tambaya a dangane da abin da aka gabatar ya kokari ya turo wannan tambayan a rubuce saboda a samu a tattauna wannan kuma ainihin amsa mai tambaya insha Allah ashek bismillah
بسم الله الحمد لله وشكر لله والثناء الحسن على الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج منهجه إلى يوم الدين ما بعد ما يجلما شو غبان وانا زما نقوم ما سيجلما Malam Umar Shehu Zaria da Malam Ismail Muhammad Sahabi waɗanda su ne suka gabatar mana da wayannan faifofi ko wannan faifa mai daraja mai fa'ida shugabanni musamman na wannan unguwa ta bangaren ilimi da bangaren jagoranci na mulki da 'yan kasuwa da sauran ma'abuta wato halarta wannan zama musamman mai gayya mai aiki wanda da shi ya kamata fara Malam Muhammad Bashir Lawal da manyan mataimakansa yan agaji a cikin yunifom mabambanta duka dai ne mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shi abokin karatu na wanda da kanina ne daga baya kuma ya zo ya zama tsarata daga baya kuma zo ya wuce ne ya girme ni Dr. Muhammad Kabir Asgar shi shi musamman ya kamata in gabatar da shi alƙatu malam barka zo da kanina ne kamar da na faɗa daga baya zo zama abokina don ajin mu gaba ɗaya muka tare muka yi graduating da shi a Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria sai kuma yazo ya kere ni kuma kerewa mai nisa Allah ya saka da alkhairi a gaskiya ƴan uwa musulmi ni kan na kadu kuma na girgiza tsakani da Allah bayan karuwa da bazan iya musanta ta a gajeren lokaci irin wannan ba wanda na samu daga wannan faifa din da aka gabatar ba abinda zan ce illa Allah ya saka ma tun daga wanda suka shirya zaman da tsoka hangen nesan da suka yi cewa a tattauna wannan mas'alar da kuma su malaman da aka zabo duk da tawabi'un su da kankan da kai musamman mai ta'aliki kun ji da irin shimfidar da yayi sai gashi kamar yadda shugaban zama ya faɗa daga karamin ɗalibin ilimi sai zama babban shehin ilimi Allah ya saka da alkhairi wato matsala akan media da yawa masu hangen nesa tuni suna kallanta da irin yadda suke kallanta ban mantawa kungiyar jama'atu izalatul bid'ah wa iqamatu sunna a mataki na ƙasa shekaru kamar uku ko hudu da suka wuce ta yi taro na ƙasa kuma akan wannan maudu'in aka tattauna amma ina ba ku tabbacin kuma a wannan taro waɗansu manyan muƙarraban gwamnati lokacin mai malfa aka yi taro lokacin lamarin yana shine gwamnan Kaduna yana wajen sannan da wasu ministoci da suka zo a matsayin wakilan gwamnatin tarayya da su aka yi wajen da manyan mutane a nan Kaduna Arewa House aka yi gabatar da karatun amma tsakani da Allah wato ni kaina ban fahimci zurfin matsalar ba kamar da na fahimce ta yanzu Allah ya saka da alheri amma abin da yasa na kawo wannan dan tabbatar da masu kishi na wannan al'ummar suna da wato hangen nesa akan wannan matsalar kuma ana tattauna ta tuntuni yawan tattauna matsala yana karasa a fahimce ta Malam Umar Shehu Zaria da shi Malam Ismail Muhammad na iya cewa ni ban ma san ku ba sai yanzu gaskiyar magana kenan Allah dai ya saka muku da alkhairi wato wata kalma da malam ya fara da ita Malam Umar Shehu yake cewa haɗuwa irin wannan tana da alhairi ko ba a ce komai ba kawai a haɗa fuskokin na tabbata fuskokin da kenan idan ba da wannan tsarin na markazul wa'i al-islami karkashin jagorancin malam bashir lawal ba wayansu fuskokin ilham ma su gama rayuwarsu ba za su tako nan ba to mu ko a wannan aka tashi ba abinda za mu ce illa mu gode ma Allah maimako addu'a a matsayin ku na matasa duk da mu ma din dai matasan ne dai haka amma kamar yadda Malam Umar Shehu ya faɗa cewa kalubale ne ga matasa su ƙara jajircewa su ƙara miƙewa sosai kuma musamman abubuwan da suka ƙara bani sha'awa an ja hankali tsakani da Allah inda ilimi kake so wanda zai amfane ka kakka dogara da waɗannan kafofin wato sadarwa ka ce su ne malamanka tabbas ragabza za ka samu na ɗan ga waɗansu daga cikin wato caccakar da aka yi malamanmu kullum a munasabobi na karatu nukan faɗi da lokacin kafa ƙungiyar Izala ana cewa yara ne ana cewa jahilai ne ana cewa wasu dai maganganu haka nan ba su da manya to yanzu duka tafiyar sunna duk ta rufe wa'ancan maganganun ba a iya faɗa har in kawo misali in ce yanzu muna da irin su doktor Muhammad Sani Umar Lijiyar Lemu muna da doktor Mansur Sokoto muna da doktor Abubakar Bindin Kudu muna wato nukan dan faɗo iri-irin su ce masu al'umma da ke da irin wa'annan su wanda sun wato kai matsayin da dole duniya ta san su ta san ko su waye irin su da Jalu Jalingo duk kusan sai din su ne to ba wani wanda ya ise kalli wannan al'ummar ya wato ya kyare ta da jahilci an wuce wannan lokacin amma tabbas cikin Ramadan din nan idan ka ga yadda kawai kananan ɗaliban ilimi kamar da malamin misali wani ma dan ila haya islam kawai ya gama ya shiga cikin mutuncin wannan mutanen ya faɗa nan ya shiga nan ya faɗa nan ya fita nan wannan tabbas ba zai haifi mana da damin ido ba don haka dan girman Allah matasa musamman wannan lacca ku dauke ta wani madubi ku dauke ta wani wato jagora jigo wanda za ku riƙe kuna maimaita sauraranta kuma kuna tadabburin kalmomin da ke ciki duk da ƙarancin lokaci kusan malaman nan sun ba ta kadannan haƙinta gaskiya ni dai wallahi na girgiza kuma jikina ya sanyi ƙwarai sai na ji kaman ma dan ma mai ma mutum zai tsaya yana ɓata lokaci shi a wannan media ta ɓangaren matsaloli kenan da aka karanto tare da ta ɓangaren amfanin kuma sun ɗan mana manuniya amma suka karkata akan abubuwa mafi wato haɗari wanda tabbas tun mai ɗan laikawa ko yaya har mu da bamu gane yadda ake tasarrufin ta ba to mukan gano waɗansu abubuwan da kare ba zai ci ba ba su da kyau ba su da misali tarbiyya ta ɓaci mata sun bar gidajen mazajensu sun zama mayaudara maha'inta ga mazajensu da wannan gida na sunna sun zama kawai maha'inta a cikin al'umma sanadiyar waɗannan hanyoyi na sadarwa Allah ya kiyaye mu Allah ka tsare mana imaninmu Allah ka tabbatar da masu nufin gyara cikin mu ka tabbatar da su kuma ka ba su ƙwarin gwiwa ci gaba da yada abin da suka sani kuma da ikhlasi da kyakkyawan niyya mu da ake yada mu ake karantar da mu muna fata Allah ya sa mu dauki duk abin da yake mai amfani a addinin mu da rayuwar mu mai aiki da shi kuma Allah ya tara mu cikin ladan ba zan jara lokaci ba mai tsawo ina fata Allah ta'ala ya sa kamar da mu kadu lafiya mu tashi lafiya mu koma cikin gidajenmu salimin ghanimin wato mufidin sannan kuma na mai rufewa da fata na alkhairi ga ita wannan makaranta ta mu markazul wa'i al-islami karkashin malam Muhammad Bashir Lawal yaro mai albarka yaro mai natsuwa yaro wanda ya san akwai na gaba da shi Allah ta'ala ya kara masa jagora tsakani da Allah cikin abin da zan rufe da shi irin siga yanayin da masu gabatar da paper nan suka bayyana kun ga akwai alamar wani jin kai ko alamar wata isa ko irin mu mun gama komai mu ne wani makamancin haka kun gani ni dai wallahi ban gani ba sai kalmomi cikin natsuwa Allah ya saka muku da alheri Allah ya sa kyakkyawan zaton da muke muku ku fi haka a wajen Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik nagode Allah ya kara mutunci gaban malam
sai malam Umar Al-Bashir wanda zai gaza na dole Assalamu alaikum warahmatullah. Na'am. Alhamdulillah masha Allah. Kasancewar malamai sun riga sun gabatar da dukkan bayanai. Gaskiya babu wani tsokaci da zan iya yi kusan ba abinda ba a taba ba. Alhamdulillah. Illa dai dan ƙarin hasken da zan yi cikin tsokacin shine magana da aka yi cikin mafita da malam ya bayani kamar magana da ya ta hukuma. So alhamdulillah da yake kasancewar ni dalibi ne a wannan fanni kusan har yanzu ina karatu a wannan fanni. So tsakacin da zan iya shine gaskiya a halin yanzu akwai abin da muke cewa political will sai dai idan gwamnati ba ta ga daman toshe ko ba da damar dakatar wasu abubuwa da ake yadawa a wannan fanni ba. So masu ruwa da tsaki abubuwan da suka shafi hukuma ta gwamnati za su iya fitar da tsari kamar yadda muka gani a kasar Saudiya da kuma China da su Iran da sauransu akwai abin da ake kira firewall shi firewall wato wata katanga ce da gwamnati za ta iya fitar da ita ta hanyar mataki na sadarwa kasancewar Abuja akwai abin da muke cewa internet exchange wato abin da ya hada kamfanonin sadarwa wuri daya wato wata mahada da ta hada kamfanonin sadarwa wuri daya gwamnati za ta yi amfani da wannan mahada wajen dakatar da ko kula da kiyaye abubuwan da ake yadawa abinda muka fi sani a harkar sadarwa wato filtering. So wannan filtering shine abubuwan da wasu kasashe da suka ci gaba suke amfani da shi, kuma kusan tun fitowar ita wannan harka ta sadarwa ta internet kasashe irin su China sun riga sun fuskanci kalubalen da ke gaba. So sun riga sun fitar da wannan tsari. So wannan dan tsarin haske da zan yi kenan. Gaskiya kusan gwamnati tana da dama da za ta yi wannan, illa dai masu ruwa da tsaki a gwamnati su nemi gwamnatin da ta yi haka kuma bi matakan da suka dace. Wannan kenan. Abu na gaba da na so in yi tsokaci akai shine da akai maganar iyaye. Mala ya riga yayi maganar wata tasha da aka fito da ita da ke lalata tarbiya ko kuma fito da wasu shirye-shirye da ba su dace da aqidar musulunci ba. Eh, gaskiya abin da kenan abin da nake so in ƙarin haske anan akai shine akwai hukuma ko kuma kungiya wato da ake kira Equal Access International. Equal Access International 2014 suka fitar da waccan tasha da mala yayi magana. To amma alal hakikatan akwai wasu abubuwa da daga baya bincike ya gano cewa ko dai makarkashiya ko kuma tanadi ake ma al'ummar musulmi, saboda lokacin da aka fitar da waccan tasha su masu nazari akan yaduwa da kuma ci gaban da aka samu na harkar musulunci a nan musamman yankin mu na al'ummar musulmi, fitowar tasha irin su Manara, Sunna TV, Wisal Hausa da Africa TV, kuma ganin yadda al'ummar musulmi hali suna suka karbi waɗannan kafafe na yada da'awa, shi yasa su waɗancan kungiya ta Equal Access International daga Amurka aka yi kaman ba saji aka fitar da ita a matsayin kungiya da za ta da tabbatar da wancan tasha. A takaicen takaitawa dai an fitar da wancan tasha shekarar 2014 da shekara ta 2014 ranar 1 ga wata na azumi, first Ramadan. So kungiyar ta fitar ba kungiya bace ta musulunci, kungiya ce daga Amurka, amma kasancewa akwai hanya da suke so su yi amfani da ita wajen ina so in ce boye ko kuma bataji wajen yada shirye-shiryen su. So abin da yake so ya jawo hankalinmu akai shine akwai wasu shirye-shirye nan gaba da za a iya gani da waɗannan tashoshi suke kokarin yadawa, musamman akwai shirye-shiryen da suke kira fitattu goma na mawaka. Waɗannan tsari da suke so su kawo shine bin garuruwan musulmi, kokarin tace mawaka daga matasa ta hanyar waka da iya rawa. Misali aka zo Zaria, afwan mutanen Zaria, za a fitar da matasa kwararru waɗanda suka iya rawa da waka mutum 100, daga cikin mutum 100 sai a kuma tacewa a fitar da 90, haka dai har a je matasa 10. To alal hakikatan cikin shirye-shirye sun fara wannan tabbin garuruwan al'ummar musulmi wajen kokarin sun ga sun yada waɗannan badala na matasa su karkata kasokan da kokarin waka dai a YouTube ne, a social media da Facebook. So ina son ya amfani da wannan dama in kawo nuna mutane cewa lallai akwai ita wannan kungiya, kuma yadda muke iya gani ta riga ta fitar da wasu tsare-tsaren ta, kuma akwai cikin shafukan su bayan nan ya lura cewa a shekarar 2014 kadai sun ware dala miliyan 10 wajen tabbatar da waɗannan sun ga sun cimma burinsu wajen yada waɗannan manufofi da shirye-shirye. So abu na gaba shine cikin kalubalen da muke fuskanta shine wasu tashoshi ko kuma hanyar yada wasu badaloli gwamnati tana da mataki da za ta iya ɗauka sosai. Kusan zan iya cewa bayan nan bai wuce sati biyu uku ba a kasar Kenya suka ba hukumar yada shirye-shirye ta DSTV damar dakatar da wasu shirye-shiryen su da ake yi da suka shafi kananan yara, kasancewar irin shirye-shiryen da ake gabatarwa sun saba da tunani da kuma yanayin al'adu na ita wannan kasa. So ganin haka nake fahimtar cewa wato a gwamnati a hukumance za ta iya ba da tsari ko ta dakatar da wasu abubuwa matukar gwamnati tana da daman, tana da will, political will din yin hakan. A ƙarshe kasancewar mu ɗalibai ne kuma muna ci gaba da nazari akan wannan fanni, nake so in jawo hankalin mu ɗalibai wajen halartar majalisai na karatu domin samun saiti. Gaskiya na fahimci cewa rashin halartar irin waɗannan majalisai na karatu musamman ga mu matasa akwai damuwa. kuma baya koda muna halartar irin waɗannan majalisi na karatu to kasancewar amfani da su wannan social media WhatsApp da Facebook da dai sauransu kamar mafita da malam ya kawo ta farko da ita nake so in jawo hankalin matasa koda muna halarta majalisai to dole sai mun sanya wannan jin tsoron Allah a cikin zukatanmu kasancewar koda mun bar makaranta ko majalisi Allah ne kadai ya san abubuwan da muke downloading ko muke kallo ko muke sawa a cikin wayarmu ko kuma ake exchanging so wannan a takaice kasancewar gurin lokaci abubuwan da zan iya bayani ne akai sai dai kuma karin haske game da Facebook an yi magana a Facebook kuma malam ya jawo hankalinmu cewa a yanzu zancen da ake yi kasancewar waɗannan kafafen yanar sadarwa suna kokarin samun karbuwa cikin al'ummar musulmi su yi kokarin making wannan tsari ko shiga wannan tsari kusan kyauta abinda malam ya bayani abinda muke cewa free basics a takaicen takaitawa shi wanda ya kirkiri wannan kamfani na Facebook Mark Zuckerberg a September shekara 2016 ya halarci ya zo Najeriya da kanshi bayan ya zo Najeriya cikin harsuna daruruwa da muke da su ba harshen da suka aminta ko kuma suka samu natsuwar su maida shi shafin Facebook din gaba daya sai Hausa kawai wannan yana nan mutane sun san wannan bai bar nan kasar ba sai da ya hadu da kungiyoyi da suka yi na'am da cewa ya kamata ita wannan Facebook din a ce ana akwai ta a tsarin Hausa wanda ina son in yi amfani da wannan damar wajen nuna ma mutane cewa akwai wasu masu sauran harsuna irin su Igbo da Yoruba da suka samu damuwa ya za a yi ya zo tun daga America amma duk cikin harsunan da muke da su ba a ɗauki nasu ba to illa dai ina son nuna mutane cewa akwai wata manufa mummuna tattare da wannan amma zancen da ake yi Facebook Hausa kawai suka ɗauka bayan shi da kanshi ya yi takanas ta Kano ya taso tun daga America zuwa Nigeria danya kokarin shigar da waɗannan abubuwan a ƙarshe kuma ina son mu fahimci cewa ƙasashen duniya kasancewa ina karatu a wannan fanni tuni sun yi nisa wajen dakatar da ko kuma rage ƙarfin yaɗa wasu abubuwa da dama a hukumance zan iya amfani da wannan damar nuna ƙasar China tun ana shekarar da aka fitar da internet a shekarar suka samu mafita wajen gina abin da suke cewa Chinese firewall wato firewall da bi a blocking duk wani abu da za a yada kuma tuni kamar yadda malam ya bayani kasashe irin su Saudiya an riga an fitar da wannan mafitar wani ne abu ne da gwamnati za ta iya yi alal hakikatan kuma mu daga bangaren mu na al'umma shine kamar yadda malam ya bayani a bayanin mafita mu sanya tsoron Allah a cikin zukatanmu wajen kokarin mun fahimci me muke nema a internet me muke nema a social media me muke dubawa da sauransu wannan a takaice dan tsokacin da zan iya kenan assalamu alaikum
alhamdulillah malam Umar al-Bashir Allah ya saka da alkhairi sai a cikin agenda na gaba kusa da na karke shine tambayoyi da aka tanadar a yanzu haka muna da tambayoyi guda biyu wanda suka bijiro daga wajen jama'a tambaya na farko yana tambayin cewa ko ya kamata kafafen social media su zama hanyoyin raddi a tsakankanin malamai ko ya kamata kafafen social media su zama hanyoyin raddi a tsakankanin ko tsakankanin malamai to sai na biyu barin karanto na biyu kuma don Allah ya ƙara mana bayani akan illoli na Niger Belt illolin sa
assalamu alaikum wa rahmatullah a takaice afwan kafin amsa tambayan akwai abin da na so in shigo da shi karkashin mafita da na faɗa a baya sai da malam Umar ya zauna nan sai Allah ya sa abu ya dawo tunani na gaskiya akwai bukata mai karfin gaske a samu masallatai ko cibiyoyi irin wannan su rinka tsara ko su tsara gamsasshiyar taro da za a tara malamai da du'ati a musu a tsari bayani gamsashe game da wannan social network. Wannan akwai malamai da yawa da sun ba su fahimci abin yadda ya kamata su fahimce shi ba. Wasu kuma sun yi raunin da bai kamata su yi rauni akai ba, wasu kuma sun wuce iyakan da kuma bai kamata a ce suke kai irin wannan matakin ba. To gaskiya akwai bukatan shirya semina ta musamman da za a yi ma malamai su kadai ai musu bayani yanda al'amarin yake. Akalla mafi karanci ya zanto suna da wayewa akan al'amarin. Za a iya yin wannan. Sannan ai wani seminar na biyu na matasa masu kishin kuma suke da rawar da suke takawa a wannan social networks. Su waɗannan za a ba su haske akan wasu ababe, dan wannan maganin da muke a nan gaskiya ba komai ne zai faɗi ba. Saboda kanka taba tsammanin a taro irin wannan kowa ne naka, ba kowa ne naka ba. To kana da kalmomin da ya kamata ka faɗe su amma ba wurin faɗin su bane. Li kulli makanin makan wa li kulli maqalin makan. So gaskiya akwai abun da ya kamata a tace wasu, a koya musu da wasu dabaru da wasu hanyoyi wanda kana iya faɗi a ne ya zama dama ne ga makiyinka a kanka. So gaskiya din na shafe waɗannan a cikin bayanai na. To ya kamata a ce an samu wani damun maki a kodin da sun fi mu da yawa, mu kila dai kawai ga sanin mu aka yi, amma kodin da sun fi mu za su ba da gudunmuwar da tafi namu nesa ba kusa ba. A gayyato su, a same su, a yi tsarin da za su kawwana mana matasanmu ya zamto babu duk kusan wani barna kafin ya zo sun hasashensa kuma suna shirye da kan zuwansa su lalata shi ko in ya zo su kaude shi. To duk akwai irin waɗannan dabarun. Ina ba da shawara a matsayin mafita lallai cibiyoyi da masallatai su yi wannan tunanin da masu saiki gaba ɗaya, kowa ya ba da gudunmuwar shi da abin da zai iya. Sannan dangane da tambaya, ya kamata social media ya zamto wurin raddi. Abu na farko dai addinin musulunci dole akwai raddi a cikinsa, babu yanda ka iya, dole ne ya zamto akwai raddi, dan ko kalmar shahadanka akwai raddi cikinta. So amman za a iya amfani da social media a wurin raddi. Abu biyu ne kadai. Na farko shin yin raddin maslaha ne, abun dubawa kenan. Sannan abu na biyu, wane ne ya kamata ya yi? Idan an samu maslaha ne, la'alla kila wata barna ta bayyana don abanta za ta ci jama'a. Kaga Ibnu Taymiya Allah ya ji kansa da rama yana cewa mutumin da zai ga barna ya shiru to shedan ne shi amma biban shedani. Wanda kuma zai dunga magana akan barna yace to fa hadha shaytanun natiq, shedan mai magana kenan. To idan an samu wani abu da ya bayyana yana cutar da mutane, yana halakar da su, musamman abin da ake faɗa na Shi'a dinnan da sauransu, yanzu ba su da wuri ɗaya da za su taru musamman mu inda muke kaman hakan nan su yi wani abu. To amma za su ɓoye su ta jefo shi buhohi da ɓata ma mutane addini. To yanzu wannan kaga batun a ce a kame a yi shiru, ana zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ana ruguza da'awar annabin Allah. Kaga wannan ba abin da zai cancanci masu gaskiya ne su yi shi ba. To amma na biyu, su wane ne ya kamata su yi? Su ne mutanen da Allah ya ba su ilimi kuma ya ba su fahimta, don su da yawa za ka ga wani yana raddin ma shi kanshi bai fahimci ma me ake yi ba, kawai dai shi ya zakalkale, wani ma a shari'a kawai zai yi. Ina zagi ke cikin addini? Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Wannan shi ne tsari. To da haka nan a'a amsan kenan. Za a iya yi idan dalili ya sa lallai sai an yi kuma wanda ya dace shi zai yi. Wannan ba laifi ba ne. Saboda musulunci tabbas akwai mai da martani a cikinsa, musamman an ga barna zai danna abin da yake gyara ne. Sannan a'a idan har ana nufin cewa irin abubuwan da galibin mu suke yi ne a yau. Na faɗi wasu a baya, mutum bai tafasa ba ya ƙone, wani bai da damar iya ci maka mutunci a zahiri. Amma kuma social media ta ba shi damar ci mutuncin masu mutunci kamar yadda muka yi. Irin wannan ba raddi ba ne, hauka sunan shi ni a fahimta ta. Wannan shi ne gaskiyar magana, wallahu alam. Ɗayan ɓangaren kuma zan ba Malam Isma'il dama ya amsa.
Allah ya saka da alkhairi. Tambayan ta biyu tana magana akan Bet Niger. Mun san dai illolin caca a musulunci. Abinda nake cewa Bet Niger caca ce. kuma ɗaya daga cikin fitintunu ko masifan da ta samu musulman arewacin Najeriya ta kwallon kafa kenan tun ana kallon kwallo yanzu ta koma caca ake yi kamar yanda turawan suke yi dama asalin kwallo inda zaka yi google kaga tarihin kwallo zaka gani yana cikin abin da yasa kwallo take bunƙasa a duniya saboda irin daloli da pounds da ake sawa caca da ake yi da ita shi yasa take bunƙasa to masu kallon kwallo in suka kai wani matsayi to caca ɗan caca suke koma to bet Niger ita ce abinda aka fito da ita ga duk wani dan Najeriya musamman mu anan arewa matasa sun karbe ta hannu biyu akwai wanda aka ce ya sa naira 100 ya ci kusan 150 to ba bet Niger bace kadai fitinan da ta zo mana yanzu duk wanda ke mu'amala da social media ko computer yake bincike zai san akwai abinda ake cewa helping hand ga su worldwide ga twinkers ga MMM yanzu twinkers da ta fito idan cewa suka yi kasuwanci za ka yi ka sa naira 100 za su ba ka 300% a sati ɗaya ko sati biyu za ka sa 100 a ba ka 300 tana yi daga baya ta zo ta kare ita ma wannan caca ce ga worldwide ga MMM MMM sun ce za su ba ka 30% za ka sa miliyan 1 bayan kwana 30 za su ba ka 300 wanda ya sa ka za a ba shi 100 stock exchange ina karantawa sati biyu da yake cikin Ramadan din nan suke ba da rahoton cewa waɗannan Najeriya da suka yi MMM sun yi asarar biliyan 18 sai aka mata kuma matasa su suka fi waɗanda suke mu'amala da social media nan waɗannan kaɗan kenan mallam yayi wata magana yanzu ba komai ake faɗi ba akwai abin da in ka faɗa wani zai je ya gani dan yayi wannan abubuwan da na lissafo shi yanzu sun haifar da fitintunu akwai inda nake karantawa ma wani ya ba matar shi kuɗi za a biya kuɗin haya saboda shiga da take da kawaye aka sa ta ciki ta je ta sa kuɗin 200 za a biya haya na shekara kuɗin suka narke bai dawo ba ta zo tana tambaya tun tana kwakkaucewa tana boye har ta ga ne gaskiya ita ta shiga kaza ne kuma gaskiya kuɗin sun narke karshe sake ta mallam Nura Dambe yanzu yake gaya min cewa ya matsalolin nan na social media yanzu aure da suka zauna sulhu wanda suka mutu ya san sun fi biyar a anguwan nan wasu ba a faɗi akwai matan da ko mazan da suke da matsala ta social media suna jin kunyan su fito su faɗa to wanda suka iya faɗi su ne jama'a za a yi malamai za su yi tunani ya yi matsalar na da yawa waɗanda suke da matsalar ba su iya faɗi sun ninninka wanda suke iya faɗi Somalia ba da shawara ba komai ake faɗi ba amma waɗannan fitintunun yanzu suna nan da yawa platform iri-iri wanda ake cutan mutane na kuɗi mata na shiga mazan ma na shiga yana ta haifar da fitina tsakanin al'umma Allah ya sa mu dace Allah ya tsare mu
ya san tambayoyi kan assalamu alaikum sai kuma a cikin agenda na ƙarshe wanda shine za a saurari jawabi daga godiya daga wajen ainihin Malam Bashir Lawal Muhammad kamar yadda shugaban majalisar malamai ya gabatar da shi a majalisar mai gayya mai aiki dan baiwa Malam Bashir shine zai zo ke mana godiya miƙa godiya ga mutanen da suka halarci wannan zama da wanda suka gabatar da wannan ainihin muhadara da kuma shugabanninmu da malamanmu Malam Bashir bismillah sai dai bauta da kira da gaba
Thank you. ayi hakuri dan mintoci bai fi biyar ba insha Allah ayi hakuri
Za saurari jawabin godiya daga Malam Bashir insha Allah.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاه والسلام على عبد الانبياء وامام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته الى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله ابوندا yake gabanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon an gabatar da shi godiya wacce ba ta da iyaka ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda yafi cancanta mu gode masa domin dukkan waɗannan abubuwan da ake yi a ƙarƙashin ikon sa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya dan san mana mu dukkan mu gabaki daya muka samu aka aiwatar da waɗannan abubuwa na alkhairi saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala muke mu godiya wacce nafuzza ba za su iya isar da ita ba abu na biyu shine muna godiya ga limamin mu na wannan masallaci na unguwar nan gabaki da shugaban majalisar malamai wanda a karkashin nusantarwarsu da sawa a hanya da fadakarwa duka waɗannan abubuwan suke gudana da gyara da tsokaci duka muna masa godiya Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi waɗanda suka cancanta a gode musu muna fatan Allah subhanahu wataala ya musu wannan godiyar su ne malaman mu gasu nan da suka zo suka gabatar da wannan bayanai masu tsada a gare mu na farko Malam Umar Shehu Zaria ina ganin wasu a cikin jukun din nan ba su san shi ba ko kuma wannan ita ce haduwar su ta farko da shi dan Zariyan mu ne ga sunan shi nan kuna ji to amma dai dama Kaduna ai yar Zariya ce ta haifi Kaduna yanzu yana zaune a Kaduna ne kuma malami ne a jami'ar jihar Kaduna Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi sannan dan uwa Malam Isma'il Muhammad Sahabi wanda mafi yawanci sun san shi musamman dalibai da suka karanci computer sun san cibiyar sa da yake bada gudunmuwa ta karantar da computer a tsakiyar Tudun Wada Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi da wannan ta'aliki mai tsada da yayi shi ma ta'alikin shi wata lecture ce mai zaman kanta sannan cikin waɗanda suka cancanta mu gode musu ga fuskoki nan akwai sarkin mu na Tudun Jukun wanda duk muhadarar da ake gabatarwa da shi ake yi a kowane lokaci Allah subhanahu wataala ya taimake shi ya kara tsare shi ya masa jagoranci wannan ita ce muhadara ta 18 ina jin kusan tunda aka fara yin ta a masallacin nan ina jin ba wanda aka yi ba tare da shi ba in ban manta ba haka mataimakansa masu goya masa baya masu anguwanni su ma ga sunan fuskoki da yawa muna musu godiya Allah subhanahu wataala ya gode musu ya saka musu da alkhairi ga baki nan mabambanta ga malaman mu nan ga Dr. Asgar malami a jami'ar Ahmadu Bello Zaria wanda wasu in basu manta ba ko duka mu in bamu manta ba yana cikin waɗanda suka taba zuwa suka gabatar da takarda a wannan taro da ake gabatarwa sannan ga dan uwa Malam Nura Dambo shi ma yana nan gashi nan kowa yana ganin sa da abubuwan da ake tare da shi ake yi Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi ga dan uwa Malam Umar Harun can a baya wasu da yawa basu ga shigowar sa ba Allah subhanahu wataala ga hinan sai da Allah ya saka da alkhairi ga fuskoki nan mabambanta ga limamin muratibi wanda ina kaddara su a cikin zuciyata da yawa tunda ake wannan muhadara ina jin yana riga ya kowa in ya gama ba da sallah to zai zo ya kama wajen sa ya zauna Allah ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya kara ma rayuwarsa albarka yara da yake kokarin karantar da su alqur'ani a wannan unguwa tamu da kuma waɗanda suke daukar littafai a wajen sa Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi ga na'ibi na biyu Malam Ibrahim Yahaya shi ma na hango shi Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi da kowa da kowa da waɗanda ba su nan na san shugaba kila jikin shi ne yayi nauyi shugaba Alhaji Umar Tafida da shi ake gabatar da wannan abun amma sun san yau da gobe sai Allah kuma shekarun sun ja da yawa muna fatan Allah subhanahu wataala ya karasa masa rayuwarsa da albarka ayyukan da ya kuma Allah ya ansa mu kuma yin waɗannan abubuwan da ake fadi na yabo muna jin tsoron su Allah ya sani a zuciyata ina jin tsoro kullun nakan yi tunani a zuciyata cewa kada ya kasance waɗannan abubuwan da ake gabatarwa su kasance cikin hasala tawawan ayyukan mutum suke yi duk lokacin da ake ban mutum abubuwa na alkhairi to ya ji tsoron cewa watakila alkhairin sa ne Allah madaukakin sarki yake diba a biya shi a duniya shike ne tashi a lahira ba shi da aikin alkhairi Allah subhanahu wataala ya tsare mu da wannan dan agaji Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi da su ake waɗannan abubuwan gabaki daya Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi sannan dalibai duka gabaki daya su ma gudunmuwar da suke bada Allah ya saka musu da alkhairi sauran mahalarta duka gabaki daya da yan kasuwan mu da kowa Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi muna da yan kasuwa masu alkhairi da yawa a wannan unguwar kowa ya san irin gudunmuwar da wasu suka rika badawa a gudanar da tasirai da gudunmuwa ta marayu da sauran gajiyayyu da suke badawa Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi ya tsare su ya kara ma dukiyar su albarka sannan kwamitin wannan masallaci ake bance su ma muna musu godiya Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi da waɗanda muka fade su da waɗanda bamu fade su ba Allah ya san su ba sai mun ambace su ba muna fatan Allah subhanahu wataala ya saka musu da alkhairi gabaki daya Allah subhanahu wataala ya taimake mu dukkan mu muna godiya gare shi muna cikawa da kafaratul majlisi muna cewa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nawani kafin nan akwai janaza da aka ce za a yi karfe 8 a nan layin 36 na wata baiwa Allah karfe 8 ko 8 da rabi karfe 9 ko to ashe ma an sani Allah ya gafarta mata mace ce ko Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata assalamu alaikum hada mali
Assalamu alaikum. Godiya da ya bayyana daga kafofi daban-daban. Muna ƙara godiya